sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar kan mitoci 16, 21 da 25. Ana iya kama mu a kodayaushe a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar, suna samun mu a waɗansu gidajen radio ka masu zaman kanun su da suka hada da amfani sarauniya fara'a Nomad da Laldaniya FM da ke birnin Kwanni, sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai kan mita 200.5 a Ghana. Ana iya samun mu a Alfa Radio a birnin Kumasi. Masu sauraron mu, Haruna Mamman Bako ne ya kullo muku da misalin karfe 8 agogon Nijar da Najeriya a wannan shiri na musamman wanda zai zo muku daga birnin Kwannin jamhuriyar Nijar tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A cikin shirinmu na wannan lokaci za ku ji cewa ana ci gaba da cece kuce tsakanin gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Tinkiri bisa kalaman da ya yi na shakuɗan cewa ya nike 'yan adawa a jihar Adamawa. Cibiyar 'yan jarida ta jamhuriyar Nijar tare da haɗin gwiwar Oxfam sun shirya wani taro a Damagaram domin tunatar da 'yan jarida ƙa'idojin aikin tattaro bayanai ta yaɗa su a lokacin zaɓe. Haka dai a tarayyar Najeriya, idan muka koma za ku ji cewa 'yan ƙasar na ci gaba da kira ga hukumomin jamhuriyar Nijar na ganin sun buɗe bodar su bayan tarayyar Najeriya ta buɗe bodar ta a 'yan kwanakin da suka gabata. Akwai shirin kowa bar gida da sharhin jaridun jamhuriyar Nijar, sannan mukammala da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka. Amma duka wannan zai zo muku ne bayan na mayar da ku a Washington DC domin sauraron labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Yayin da ake harmar rantsar da zababben shugaban kasa Joe Biden gobe Laraba a kokarinta na dakile yuwar harin dan ciki, hukumar binciken Amurka ta FBI ta fara tantance yanayin kowanne daga cikin dogarawan tsaro kusan 25,000 da aka girki a birnin Washington DC don tabbatar da tsaro. Sakataren harkokin soji Ryan McCarthy ya gaya ma kafar labarai ta Associated Press cewa shi da sauran manyan jami'an tsaro ba su ga alamar wata barazana ba, kuma tantancewar ba ta bankaɗo wata maƙarƙashiya tattare da jami'an tsaron ba zuwa yanzu. Muna ci gaba da aiwatar da tsarin, kuma muna maimaita nazari sau biyu zuwa uku kan kowanne daga cikin mutanen da aka girke don tabbatar da tsaron, a cewar McCarthy. To amma ya ce wasu bayanan sirri na nuna akwai yiwuwar wasu kungiyoyi masu ɗauke da makamai su nemi yin gangami gabanin rantsar da shugaban ƙasa ɗin. Mace-mace sanadiyar cutar corona na daɗa ƙaruwa a kusan silisi biyu na jihohin Amurka, yayin da lokacin sanyi na winter ke sa adadin waɗanda ke mutuwa ke saurin dosar 400, kuma a daidai lokacin da ake gargaɗi kan ɓullar wani sabon nau'in cutar wanda ya fi saurin yaɗuwa. Yayin da Amurkawa ke hutun ƙasa baki ɗaya jiya Litini, gwamnan jihar New York Andrew Cuomo ya yi kira ga hukumomin tarayya da su taƙaita zirga-zirgar jama'a, musamman daga ƙasashen da ke fama da sabon nau'in wannan cutar. Yayin da yake nuni da sabon nau'in cutar da aka gano a Burtaniya, Afirka ta Kudu da kuma Brazil, Cuomo ya ce a tsaye da waɗannan mutanen daga zuwa nan. Me yasa ake barin jiragen sama na kawo irin waɗannan mutanen har a yi fargar jaji? A halin da ake ciki kuma, wani ɗan asalin ƙasar Sudan da ya gudun hijira saboda yaƙin basasa, inda ya sha matuƙar azaba da kuma rashin matsuguni, ya yi ta gwagwarmaya har ya zama likita, yanzu yana ta shan yabo a Afirka ta Kudu saboda ceton masu fama da corona da yake yi. Hasalima, kwanan nan mujallar New African da ake bugawa a London ta saka sunan wannan likitan Dr. Emmanuel Malish Taban a jerin sunayen 'yan Afirka 100 da suka yi abin tarihi a shekara ta 2020. Ofishin jakadancin Amurka da ke Juba, babban birnin ƙasar Sudan ta Kudu, ya jinjina ma Dr. Taban a shafinsa na Twitter saboda ficen da ya yi a nahiyar Afirka baki ɗaya, da kuma yadda yake jinyar masu fama da cutar COVID-19 a asibitinsa da ke Afirka ta Kudu. Labarin Dr. Taban mai cike da abun mamaki da kuma halinsa na jajircewa ya zama abun koyi ga miliyoyin matasa a Afirka waɗanda kan samu kansu akasari a yanayi na takaici, a cewar mujallar ta New African. Wata kotu a Rasha jiya Litini ta zartas ma madugun 'yan adawar nan Alexei Navalny hukuncin ɗaurin kwanaki 30 a gidan yarin birnin Moscow saboda laifin saba daurin talala da aka masa, wanda hakan ya share fagen shari'ar da za a yi, wadda ka iya kai wannan babban mai sukar gwamnatin Rasha gidan yari na tsawon shekara da shekaru. Hukuncin kotun na zuwa ne kasa da kwana guda bayan da aka tsare shi lokacin da ya dawo ta wani jirgin da ya taso daga kasar Jamus zuwa wani filin jirgin saman Moscow, bayan murmurewarsa daga doguwar jinyar da ya yi sanadiyar gubar da aka saka masa a Siberia a watan Agusta. Navalny ya tsaya kai da fata cewa jami'an tsaron Rasha ne da goyon bayan daɗaɗɗen shugaba Vladimir Putin suka yi yunkurin halaka shi ta wajen amfani da gubar da aka kirkiro tun a zamanin tarayyar Soviet mai suna Novichok. Jami'an tsaron ƙasar Guatemala sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kulake jiya Litini don tarwatsa wani ayari na bakin hauren ƙasar Honduras daura da kan iyaka waɗanda ke ƙoƙarin zuwa nan Amurka. Bakin haure wajen 2000 ne suka yada zango daura da wani wurin binciken masu wucewa ta wata babbar hanya mai kaiwa Chukwumula da ke kusa da ƙauyen Vado Hondo na tsawon kusan kwanaki biyu. Wasunsu sun yi ta jifar jami'an tsaron Guatemala da duwatsu yayin da suke ƙoƙarin korarsu, wanda don haka suka yi amfani da hayaki mai sa hawaye da kuma kulaki. Daga baya hukumomin Guatemala sun ce an buɗe hanyar don zirga-zirga jiya Litini ɗin, to amma aka sanin bakin hauren har yanzu suna cikin ƙasar ta Guatemala. Daga ƙarshe, shawarar da manyan kafafen sada zumunta suka yanke ta sa ido kan abubuwan da ake sakawa a shafukansu, tare kuma da rufe shafin shugaban Amurka Donald Trump da wasu magoya bayansa, ta janyo muhawara a Turai kan bukatar ginda sharuɗa masu Facebook da Twitter ɗin da sauransu.
Labarun duniya kenan suka zo muku daga Washington DC a nan sashen Hausa na muryar Amurka. A halin yanzu za mu shiga taskar rahotanninmu, inda za mu soma da tarayyar Najeriya. A tarayyar ta Najeriya yanzu haka dai ana cigaba da cece-kuce tsakanin gwamnan jihar Adamawa Ahmadu Umaru Fintiri bisa kalaman da ya yi na shakuɓen cewa ya nike yan adawa a jihar ta Adamawa. Jihar Adamawa da ke kasancewa jihar da tsohon mataimakin kasar ta Najeriya Atiku Abubakar fito na zama cibiyar dambarwar siyasar Najeriya tun komowar demokradiyya. Yanzu haka dai tuni kalaman gwamnan suka soma samun martani daga ɗan adawar. Wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da rahoto kan wannan al'amarin daga Yola.
Yanzu haka dai ana ma zafafan kalamai ne a tsakanin bangaren gwamnan jihar Adama Ahmadu Umaru Fintiri da kuma ƴan adawa, biyo bayan kalaman da gwamnan ya yi na cewa an mutuƙe jami'in hamayya a jihar. Gwamnan Ahmadu Umaru Fintiri, wanda ke amsa tambayoyin manema labarai jim kaɗan da komowarsa gida daga wani bulaguwar da ya yi, ya ce ai bai ma sha'in kowa yanzu.
Do we have an opposition party in Adama? And if you are talking of the last administration, what have they done? Do they understand the meaning of development for them to even define what development is?
A babu wata jam'iyyar adawa yanzu ko kuma na hamayya a ayyukan da muka yi shaida ne, don haka babu nufar gaba, domin ayyukan da muka yi ya isa kowa ya gani, a cewar gwamnan jihar Adamawan.
I think the people of Adama will tell you how we have changed the narrative, and it's there for everyone to show.
To ya kome kalaman gwamnan ke nufi, Honorable Mike Okofi ɗan jam'iyyar PDP ne kuma ma shugaban kungiyar kansilolin na jihar Adamawa, ya bayyana abin da gwamnan ke nufi.
Ka idan ka je hukumomi 21 na zaka kalla ayyuka da shi mai girman Right Honorable Ahmadu Umaru Fintiri ya yi, wanda ba sai an faɗa maka ba, daga hanyoyi, daga gidaje, wajen security, wajen asibiti, duka.
Amma kuna fama ma da rikicin cikin gida na PDP, domin akwai bangarori yanzu akwai ɗaya ya kai ku kotu, akwai babu tunkan cewa shi gwamnan wakili shugaban jam'iyya ba sa ga maciji, ba sa ɗasa da maka, akwai irin wannan batutuwa.
Wannan duka mu a cikin gida bamu da baraka, wakila nasu ne kamar yadda na faɗa maka, gwamnati ne wanda kowa yana da interest nashi, amma mu wannan gwamnati mun zo ne domin mu yi wa jama'a aiki, kuma wanda na faɗa maka na ce maka mu muna so mu taba rayuwar al'umma daga ƙasa ne.
To sai dai kuma a madana ta maida, jami'ar adawa ta APC ta ce ma tsoron karo da maza ne yasa gwamnati Fintiri ke waɗannan kalamai. Honorable Amal Lawal da ke zama sakataren tsare-tsare na jami'ar APC Adamawa ya bayyana yadda ƴan adawa ke kallon kalaman na gwamna.
Kalaman da ya nuna tsorata ne kama gwamna kuma ya kidime, saboda ko makawa ya san akwai adawa Adamawa, saboda in babu adawa ba inda za a yi senator da ke kan kujera a ce maka ta shekara ya koma jabin adawa sannan kuma fuma gwamnati dake karamar hukumar su daya ya koma adawa sannan kuma a ce maka tsoffin yan majalisan dokoki na kasa su dusun cin shekara da
wannan
ya nuna maka cewa kenan gwamnati ya rikice ya dume shi yasa ma yayi magana
koma da menene yanzu ko lokaci ne ma kawai ke iya tabbatar da yadda za ta kai a wannan dambarwa ta jihar Adamawa kafin da shekarar 2023 Ibrahim Abdul Aziz Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
daga tarayyar Najeriya sai jamhuriyar Niger inda yayin da ake shirye-shiryen zuwa zagaye na biyu na zaben shugaban kasar cibiyar ɗan jaridar kasar ce da haɗin gwiwar kungiyar Oxfam suka shirya wani taro a birnin Zandar domin tunatar da ɗan jarida ka'idodin aikin tattaro bayanai da yaɗa labarai a lokacin zabe domin kaucewa fitina a tsakanin jama'a ɗaya daga cikin masanan da suka ja ragamar wannan taron Malam Jaharu man yayiwa wakilin muryar Amurka Suleiman Muni Barma karin bayani
wadan da mun ba su shi kamar a yanda za su tinkari shi kanshi zaben yaya ne za su tinkare shi ba tare da ba sun yi kuskure sun hada cikin tarkon wasu yan siyasa masu son su yi amfani da yan jarida su ci magurin su yaya ne za kai ka kiyaye cin na wuta a musamman a cikin rikici na zabe wanda ya zama ruwan dare gangama duniya a yankin Afirka musamman ma Afirka ta yamma to ya ne kuma su kansu za su bada labaru idan aka hita daga farfaganda aka shigo zabe hukumar Seni ita kadai take da incin ta wallafa sakamako kuma wannan sakamakon shine yan jarida za su dauka su ce da cewar Seni to kaga wannan duka sai sun san wani lokaci ne ya kamata shi kanshi kuma zuwa neman rahoto cikin zabe dan jarida yana bukatar horo akan shi kamar in na baka misali kana iya zuwa ka isko wani wasu kurakurai a mazaba to kaga idan ka zo wannan mazaba idan zaka bada wannan labarin yana iya kawo tashi hankali in baka iya ba tattakewa tunda a lokacin matsalar da ka isko sai ka ce mun isko gidan mazaba kaza babu kaza a lokaci kaza tunda kana iya kagusa kayan ka shirye zaben an gyara wannan abu to kaga dai wannan takon sai dan jarida ya san shi ya san yaya ne zan bada labari
kuna ganin akwai alamu dake nuna yiwuwar yan jarida ko sun shiga ko kuma suna kokarin shiga kace ne tun dake tsakanin bangarorin siyasa a wannan lokaci na zabe
ana gani tunda a yanzu haka idan ka lura kamar yanda ake masu tsara mahaura ko yan jarida masu yin nazari idan ka dauki kaga masu tsayawa su yi nazari akan abin da ke zuwa yana zawa wani bi idan ka karanta nazarin nasu zaka ga ya jarin jayi ya sikeli ya ja waje guda to shi kuma so ake idan kai dai dan jarida kai nazari akan wancan bangaren da wancan masu jayayya ka bar hili inda shi talaka in ya karanta ka ko ya shurare ka shi zai ce an kyauta ko ba a kyauta ba ba dan jarida bane a garin nazarin shi zai ce wane ne na kirki ko wane malalaci shi zai iya bada alama ta kirki alama ta malalaci mai shuraren shi ko mai karanta shi ko mai kallon shi shine zai ce to ga wannan abubuwan da naga an wallafa in dai haka ne to wane shine ya dacewa in haka ne wane shine bai dace mun ba to kaga yanda aikin jarida ya kamata a ce
a halin yanzu za mu sake koma a tarayyar Najeriya inda ɗan ƙasar na Najeriya ke ci gaba da kira ga hukumomin jamhuriyar Niger su bude boda bayan tarayyar Najeriya ta bude tata kamar yanda tsohon shugaban karamar hukumar mulkin Illela Alhaji Abdullahi Usman Sarki ya bayyana a wata hira ta musamman da muka yi da shi
wato bisa hakikanin gaskiya gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kokari saboda ta ji maganganu da an kai mata na ECOWAS jihohin ECOWAS misali irin su ne suwa ministocin Niger sun yi ta zuwa shugaban kasa ma ya yi ta zuwa na abu da boda saboda taron Najeriya da Niger to yau ala kullu halin alhamdulillahi mun taru can mun shaidu bude bodar Najeriya to amma yanzu gashi ita Niger bata bude ba sai dai sun bada hujja coronavirus da coronavirus alaji wadannan abubuwa in an ce tare ake to a tafi tare kullu an san dai mu dai nan kasar ga tsakanin Niger da Najeriya babu irin ciwukan da bamu yi ba yes mun yarda da cewa coronavirus tura sun hado ta taso da China to ka tunawa mun yi lala mun yi gaida mun yi karin bau, mun yi gizo-gizo, mun yi kurkunu. Kai, duk ciwon da ka sani ana yi duniya, ga yunwa ba ta kai mana karo, ciwon da ka san ana yi mun yi. To saboda haka, korona virus ga ba an ce babu ta bayar sakwai ta, amma dai Niger ta taimaka ta sassafta ita ma, dai kamar da Najeriya ta yi, sai ta bude boda. Kaga hannu hagu sai shi wanke na dama shi wanke na hagu. Sai a tafi tare daidai ga mutanen Niger na shigowa babu matsala, mutanen Najeriya na shiga babu matsala. Sai a yi abubuwa na dangi da dangogi. Mun ga da waɗanda abubuwa tun ga Jore Hammari da Premier jihar Arewa Ahmadu. Su sun ka to sun ka bude bodin ka.
Najeriya da Nijar daidai duka.
Ku sha'afa muna kawo muku waɗannan shirye-shirye na musamman ne daga nan birnin Kwanin Jamhuriyar Niger tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. Yanzu kuma ga Abdulaziz Adili Toro dauke da shirin Kowa ya bar gida.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar gida.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da hantsin ranar Talata. A cikin shirin Kowa ya bar gida, wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke hadawa da kuma gabatarwa. A cikin shirin namu, za ku hira ta musamman da wasu 'yan asalin Afirka da suka bar inda suke domin neman rayuwa ingantacciya zuwa wasu kasashe. A yau kuma ga ci gaban hirarmu da Malam Musa Barmo Abubakar, wani matashi dalibi da asalin ƙasar Niger da ke ƙasar India. To gare ka bago.
Da koyi mata ma da ake turowa.
Niger ba ta da wata alaka da inda ake tura dalibai, haka mata su ma suje can su yi karatu wani harkar medicine ko su yi wani harkar computer science, dan ka san an san ana cewa India ta shahara akan kan darussa da ake bada na harkar likita haka.
Haka ne. To abin da ya faru a can Niger din ma da koyi scholarship da ke turo dalibai nan ga. Kenan wa'ansu suna zuwa ta ga hannun wannan scholarship ne. To amma matsalar scholarship ne yan ka mutum ba tabbas bane makarantar da yake so yi za a kai shi ba. Yalla ana aiki wa mutum cikin wani ƙauye ya karatu ko kuma wani wuri yake da nisa da birni.
Ya za ka taimaka ma matasa kamar yanzu an Nijar wanda su ma suna son zo ko masu sauraron mu, wani a wata shawara za ka ba su kakin su baro inda suke?
Shawarar da za a ba mutane dai kakin su baro can din su zo nan India din, ya kamata mutum ya gane da in dai bai da isasshen kuɗi da zai rika kansa, gaskiya ya canza shawara ya nemi wani gari daban. Inda nan ga garin ne yadda ya kasance, yan garin ma ba isa sha aiki suke samu ba. Kenan dai mutum na karatu ne, ba wani kana karatu kana aiki kana samu kuɗi da ke shigowa, sai dai kawai kashe-kashe kaɗai ke mutum ke. Kenan nan kuma rayuwar ta kasance da su indiyoyin ma da kansu kamar ba su waye ba, ba su san abubuwan da ke faruwa a ƙasashen waje ba. Wata ran sai mutum ya haɗu da wani ba inji wanda bai ma san ba dan Afrika bai san kushi kawai ne ga bakin mutum abun ma bawa yake ba shi
iko Allah yanzu kamar yanzu ga kamar ga wata kamar kana bukatar shika na wazance a kudin mu na nishar ko ince kudin Amerika yanzu ga wata zaka bukata kamar dala nawa haka idan kana so ka biya kudin abincinka da kudin abincinka da komai da komai da haka zamu ci
to da kudin abinci da kudin haya da komai da komai dai to a wata dai akalla dai wani dola 500 zuwa dola 700 haka ne dai
da kudin haya da abinci da komai
haka
ne. Ira wani sako gare ka yanzu ga in ce ga shugabannin mu wanda suke sauraron mu a Niger da makwabtan mu.
To abinda mutane kamata su gane dai da kamar sanin gari ta gawoje ya bambanta da sanin gari da in mutum shigo cikin sa. Kenan ba za a hana mutane kamar ba za a yi advice mutane ga su zo inda ya karatu ba. Amma in mutum zai zo ya kamata ya san abin da ke faruwa cikin garin. Kenan mutum ya shirya saboda haka nan.
To nagode kwarai. Yanzu kuma zan maka tambaya ta gaba ita ce yayin da wannan cutar ta coronavirus ke ci gaba da addabar jama'a ku yi wani mataki ku dauka domin ku kare kanku kuma ya cutar take yaduwa a can kasar India.
To anan kasar India har yanzu mutane suna cikin lockdown tunda lamarin corona din ga shigo an ka haka na komai da komai dai sai dai kwanakin gadi ake samun dan sauki dai ana dan bubu dai kun shaguna tunda gaskiya gari din ne jama'a sun yi yawa kenan dole ne yaduwar corona din sai samu ya dan yawa mu dai yadda muke dai mutane ba su huta kowa yana gida sai dai duk abin da mutum ya bukata mutum ya kira da kuma masu kawowa sai ana kawo ma mutane shi a gida makaranta ma ba mu zuwa tun ya kai hota nawa karatun duka saman online muke yin sa kenan kowa na gida muna karatu malamai na gida su kowa na gidan shi ana karatu haka muke karatu haka muke jarabawa
yanzu idan ka kammala wannan karatu ka koma kasar Niger wani buri gare ka idan ka kammala karatu ka koma a Niger
to abin da nake buri na shine karatun gama in na kare wannan masters din ba zan tsaya ba sai na samu na yi PhD ina tunda in mutum bai da PhD mutum bai da inci ya karanta da can jami'a garin mu ake na so nake in na samu na kare karatu na kammala audu abubuwan da nayi Allah ya samu sai samu budi in na je garin mu ina karantatawa a jami'an mu kuma sai in bude kamfani na harkokin computer science da sauran abubuwa hakan ga kenan a can cikin daliban da nake karantar da a can jami'a in mutum ya gama talent wanda usai da zai gadin din sa ba kenan ina iya dauko su ina iya zabo da saura daga cikin su ina kawo su a kamfani na ina ba su guidance da sauran abubuwa domin su samu su muri ilimin su dake gare su
gane yanzu dai sai mu ce ma jami'ar ta wata shirya akwai doctor na bisa hanya
yawa doctor na bisa hanya
okay to nagode kware kuma Allah ya kara ba da sa kuma ya kara kiyaye kuma Allah ya sa ka cimma burin ka
amin
to jama'a kun ji Musa Barmo Abubakar dan asalin kasar Niger mazaunin kasar India mun gode da ka ba mu damar tattaunawa tare da kai a cikin shirin kowai bar gida gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka dake birnin Washington DC mun gode kuma sai mako mai zuwa insha Allah nagode
daga shirin na Abdulaziz Adili Toro na kowa bar gida sai Sulaiman Muni Barma zai kawo muna sharhin jaridun jamhuriyar Niger a halin yanzu
zamu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar La Rue de l'Histoire wacce ta ruwaito cewa mutanen da suka tsere daga matsugunan su bayan harin can bangu da zarum dare a gundumar Walam na cikin halin bukatar agajin gaggawa jaridar ta ce mutane kusan 11,000 ne suka hijira a garin Mangaize sanadiyar wannan hari da ya hallaka fararen kula sama da 100 yayin da wasu kuma ke samun mafaka a gidajen dangin su waɗanda su kansu ke kokarin murmurewa daga matsalar karancin abincin da ake fama da ita sai wasu matsaloli masu nasaba da dokar tabacin da hukumomi suka kafa a baki ɗayan yankin Tilaberi jaridar Levanaman ta ce wasu sojojin kasar Belgium ko kuma Belgium da ke aikin tsaro a ƙarƙashin rundunar New Nero a yankin Maradi sun harbu da cutar corona jaridar ta ambato ministan tsaron kasar Belgium yana cewa gwajin da aka yi wa sojojin kasar su kimanin 100 ne ya bada damar gano wasu 20 daga cikin su da suka kamu da wannan cuta lamarin da ya sa gwamnatin kasar yanke shawarar mai da su gida tare da wasu 30 da suka yi cuɗanya da su domin ba su kulawar da ta dace. Jaridar Le Sahel na cewa hukumar kare haƙƙin ɗan adam ta CNDH da ƙungiyar Mond Kurciya sun gargaɗi jam'iyyun siyasa su yi adalci wajen rabon kujerun wakilci a majalisun ƙasar. Jaridar ta ce dokokin jamhuriyar Nijar sun wajabta wa jam'iyyun siyasa keɓe wani kason musamman domin samun wakilcin mata a majalisun karkara da majalisar dokokin ƙasa. Sabili kenan CNDH da Mond Kurciya ke tunatar da 'yan siyasa su baiwa mata haƙƙinsu ba tare da wata jayayya ba. Mun rufe sharhin da jaridar Niger Enter Ebdo wacce ta bayyana cewa a karo na biyu a ƙasa da watanni hudu, kogin Isa da ake kira kogin Kwara ya fara nuna alamar batsewar kasaita, lamarin da tuni ya fara tada hankalin mazauna unguwannin da ke gabar kogin ta inda ya ratsa birnin Yamai. Jaridar ta ce ruwan da ke kwararowa da ƙarfi daga idan ruwan ƙasar Gine ne mafarin wannan lamari da ke zuwa a wani lokacin da har yanzu ba a ida murmurewa ba daga babbar asarar da aka tafka a sanadiyar ambaliyar da aka yi fama da ita a damanar da ta gabata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Sauraronmu a halin yanzu za mu kammala shirye-shiryenmu na wannan lokaci tare da sharhin muryar Amurka da ke bayyana matsayin gwamnatin Amurka.
A ranar 20 ga watan Janairu za a rantsar da Joseph Robinette Biden Jr. a matsayin shugaban Amurka na cikin 46. Da zaran an rantsar da shi zai cika shekaru 78 da kwanaki 61 a duniya, kuma shugaba mafi yawan shekaru ya zuwa yanzu. Mataimakiyar da shugaban zai yi aiki tare da ita Kamala Harris za ta zama mace ta farko da ta rike wannan makamin, kuma bakar fatar Amurka ta farko mai zuriya a Asiya ta kudu. Ko shakka babu, bukin rantsar da shugaba na cikin 46 za a ga abubuwa da ba a saba gani ba. Kamar yadda al'ada ta tanada, ana rantsar da zababben shugaban kasa da mataimakinsa ne a bangaren yammacin ginin majalisar dokoki ta Capitol, bangaren da ke huskantar gandun taron kasa na National Mall mai yawan haki. Kamar yadda aka saba gani tun daga shekara 1981, ana shirya wurin zaman manyan baki da 'yan majalisa ne a kan matatakalar ginin. Amma kamar yadda aka saba, haraba tikitin halartar taron 200,000 ga 'yan majalisar dattawa da na wakilai su kuma su raba wa mutanen mazaɓarsu. Saboda COVID-19, kowane ɗan majalisa ƙwayar tikiti guda kaɗai ya samu bancin nashi. Mutanen da za a ba su daman kai ga harabar gidan majalisar ba za su haura 300,000 ba. A baya, kimanin mutum 1,800,000 suke zuwa kallo, kana suna shirya bukukuwa su kuma shaida shugabannin da za su hau mulki a filin taron na ƙasa. Amma hakan ba zai yiwu ba a wannan shekara. Da zarar an kammala rantsar da shugabannin, kimanin kashi 80% na bukukuwan da aka saba yi za a gudanar ne ta yanar gizo da kuma ta talbijin, amma ba za a halarci bukin da ke tattaro sama da mutum 1,100,000 kai kamar yadda aka saba yi. Bukukuwan sun hada ne da faretin jami'an tsaro da kuma wasannin sojan sama, wata al'ada da ke tabbatar da miƙa mulki cikin lumana, inda shugaba mai shiga ofishi ke binciken jami'an soji da suka yi faretin. Wannan na nuna babban aiki da shugaban ƙasa zai yi na kare lafiyar Amurkawa, ko da daga barazanar ƙasashen waje ko 'yan tawayen cikin gida ko kuma COVID-19. A cikin ɗaukar rantsuwar, shugaban ƙasa zai tabbatar da biyayyarsa ga kundin tsarin mulkin Amurka, ko da me yafi ƙauna, biyayyen jam'iyya ko kuma imani ga wani addini. Shugaban zai fi ko za ta fi ba da muhimmanci ga waɗannan dokokin ƙasa. Da zarar an rantsar da shi ko ita, ya zama shugaban dukkan Amurkawa ko da a ina suke, ba tare da la'akari da wanda suka jefa kuri'a ba ko kuma sun amince da manufofinsa. Daga bukin ɗaukar rantsuwar, shugaban zai riko da takin ƙasa na harshen Latin "E pluribus unum", wato ɗaya a cikin dubbai. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, da haka muka zo ƙarshen wannan shirin na musamman da ya zo muku daga birnin Kwannin Jamhuriyar Niger, tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Haruna Maman Bako ke ce da ku kasance lafiya daga nan birnin Kwannin Jamhuriyar Niger. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.